Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.41.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen guriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com. Kuma biyo a hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Juma'a 15 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran.
Shugaba Donald Trump zai sa hannu akan kudurin doka da za ta takaita gina shamaki akan iyakar kasar da Mexico. Akalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke India. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare akan Iran.
To kai labarin kenan, za a ji ƙarin bayani game da kammala yakin neman zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ji a Katsina. Kuma ji cewa tuni hukumar zaben Najeriya ta fara tura wasu kayan zaɓe na sharar fage.
Musamman kayayyakin da ba su shafi zaɓe kai tsaye ba, abin da ake kira non-sensitive materials, wato kayayyaki na yau da kullum, an kai su matakan da suka dace har na ƙananan hukumomi.
Za kuma a ji yadda jam'iyyu ke ta faɗi tashi na ƙarshe gabanin zaben da za a yi gobe Asabar. Idan mun kaɗa jihar Borno Najeriya kuma za a ji ƙalubalen zaɓe a wurin. Sannan za mu je Ghana, inda 'yan ƙasar kewa Najeriya fatan alheri albarkacin zaben na gobe. To sai kuma a mana aikin gafara, saboda ba za mu samu damar gabatar muku da shirin lafiya uwar jiki ba, saboda wasu batutuwa da suka sha ƙarfinmu. Amma fa za a share rahotanni kafin nan a fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump zai sa hannu akan kudurin dokar da za ta takaita gina shamaki akan iyakar kasar da Mexico, amma kuma a lokacin zai bayyana dokar ta ɓaci don ci gaba da gina katanga da yake so don hana kwararowar bakin haure. Saka hannu da Trump zai yi akan shafi 1,159 na dokar zai hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati a tsakanin daren Juma'a. Sati uku bayan kafa tarihin kwanaki 35 na rufe rubu'in ma'aikatan gwamnatin Amurka da tilastawa ma'aikatan gwamnatin tarayya 800,000 zama a gida. Kudurin dokar zai baiwa Trump dala biliyan 1,375,000,000 a cikin kudaden don gina shamaki kan iyaka na kilomita 90 a cikin kilomita 3,200 kasa da kashi da bisa hudu na dala biliyan 5.7 da ya nema don gina katanga. Ya faɗa a cikin wannan sati bai ji daɗi ba tare da samun abin da kwamitin haɗin kan 'yan majalisa suka amince da shi. Akalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke India a lokacin da wata mota makare da bumabumai ta tarwatse a cikin jerin gwanon motoci. Harin shi ne mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir. Ya faru yayin da jerin gwanon motoci 70 suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir, Srinagar. Wannan harin yana iya rurrutar wutar rikici tsakanin India tare da babbar abokiyar jayayyar ta Pakistan, wadda gwamnatin India take zargi ana ba su mafaka da kuma goyon bayan 'yan bindiga da suke tada hankali a Kashmir. Sa'o'i da kai harin, India ta ɗaura alhakin harin akan wata ƙungiya da ke Pakistan mai suna Islamist Jaish-e-Muhammad. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare akan Iran duk da bambance-bambancen su kan abin da Amurka take kiranta shugabar masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda. Pompeo ya yi magana a jiya Alhamis a lokacin rufe taron diplomasiya a Warsa, ya ce a lokacin tattaunawar babu wani mai kare Iran a cikin ɗakin nan. Ya nuna cewa Turai da Amurka har yanzu suna damuwa akan yadda Iran take gudanar da shirinta na makamai masu linzami. Ministan harkokin wajen Poland ya ce Turai da Amurka sun amince cewa Iran tana barazana da tsaron ƙasa da ƙasa, amma suna jayayya kan abin da ya kamata a yi a kai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Venezuela, Jorge Ariza, ya sanar ji Alhamis cewa yana haɗa kan gamayyar jami'an diplomasiya waɗanda suka yi imani cewa Amurka da wasu ƙasashe na karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hana yin katsalandan a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar. Ariza yana zage da jami'an diplomasiya daga ƙasashe 16, ciki har da Rasha, China, Iran, North Korea da kuma Cuba, a lokacin da yake ganawa da 'yan jaridu a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan ƙasashe suna ci gaba da goyon bayan gwamnatin Nicolas Maduro a Venezuela, yayin da kusan ƙasashe 50 da Amurka ke wa jagoranci suka amince da madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa. Sabon shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Haiti, Karl Murad Kantab, ya ce, "Ƙasarmu tana shirin watsewa." Ya faɗi haka ne lokacin da ya kirawo taron manema labarai a jiya Alhamis, inda ya ƙaryata tashin hankali da ake cewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7 da kuma lalata dukiya. Kwanaki 8 a jere, dubban mutane suke zanga-zangar rashin aikin yi, cin hanci da rashawa da kuma abin da suke ganin rashin iya aiki na gwamnati don ta gyara matsalolin da suka addabi ƙasar. Kanta biya faɗawa manema labarai yana da shirin da zai kawo ƙarshen wannan rikici, yana kuma kira da shugaba Kobinal Moy da ya yi wa ƙasar bayani ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da shekara guda ana aiki domin a taimakawa yankin Somaliland ya haɓaka dangantakar kasuwanci da ƙasar Habasha, hakan ya kankama. Manyan shugabanni suna da fatan za a ci gaba da samun taimakon bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen da kuma ƙarfafa matsayi a cikin ƙasashen Afirka. Yankin da ya fuskanci canji da sauri a cikin shekarar da ta wuce ta 2018. Wata ƙungiya mai zaman kanta da take a birnin London ita ta shirya ta faɗa a ranar Talata da ta wuce. Harkokin kasuwancin da kuma neman 'yan kasuwa na waje su zo su zuba jari ta neman don a taimaka wa ƙasar da take cikin jerin ƙasashe matalauta a duniya ta ci gaba da amfanar da dangantakar kasuwanci. Tun a lokacin shekarar 2018 suke aiki da shugabanni daga yankin Somaliland don ci gaba da ƙulla yarjejeniyar tattalin arziki tare da ƙasar Habasha.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu fara ne da batun kammala yakin neman zaɓe a Najeriya. Kamar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP, shi ma ɗan takarar jam'iyya mai mulki APC shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, jiya Alhamis ya kammala yakin neman zaɓensa a jihar Katsina. Wakilin sashen Hausa Sani Malamfashi ya aiko da rahoton wannan gangami na ƙarshe gabanin zaɓen, inda har shugaba Buhari ke cewa. Shugaba Buhari ya kuma sake bayar da manyan dalilai uku da jam'iyyarsu ta APC ke kafa hujja da su wajen neman a sake zaɓenta a karo na biyu. Shugaba Buhari ya jaddada cewa ɗorawa za a yi a ayyukan cimma waɗannan gurori uku, wato tabbatar da zaman lafiya da kawo wadata a ƙasa da kuma yaki da almundahana inda yace godiya ta tabbata ga Allah saboda abin da aka cimma da zaman lafiya musamman ma a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda yace ko da ya zama shugaban ƙasa ya tarar da kananan hukumomi akalla 17 ne ke hannun ƴan Boko Haram amma yanzu ko guda babu a hannun su to amma shugaba Buhari ya amsa cewa har yanzu ƴan Boko Haram din na rike da wasu mutane musamman ma ƴan mata waɗanda yace suka yi amfani da wasu daga cikin su da suka jirkita musu hankali wajen kai hare-hare shugaba Buhari ya watsi da kabarin da ƴan Boko Haram ke yi a lokutan da suke kai hare-hare yace wanda ya imani da Allah baya kai hari kan wanda bai ji ba bai gani ba bai kuma san hawa ba balle sauka musamman ma a lokacin da yake gaban mahalicin sa yana ibada yace wannan ba musulunci bane ko musƙalar zaratin Hasalima inji Buhari an fara ganewa dan haka yanzu da ƙyar ƴan Boko Haram din ke samun mabiya game da tattalin arziki kuwa shugaba Buhari ya ce akalla manoma za su yi shedar cewa an samu taki da sauran kayan tallafin noma cikin rahusa har damuna biyu zuwa uku da suka gabata sun yi albarka yace yanzu Najeriya ba ta shigo da shinkafa saboda tana noma wadatacciya dan haka ana samun kuɗin gudanar da ayyukan ci gaba kamar gina hanyoyi da layukan dogo da kuma shirin wanzar da wutar lantarki Buhari ya alƙawarin rike amana da kuma kare talaka daga abin da ya kira maciya amana dan takarar na APC ya kuma daga hannun gwamna Aminu Bello Masari da ƴan takarar majalisar dattawa shi ko gwamna Masari kiraye da a dauki kada ƙuri'ar da muhimmancin gaske kar ayi zaben tuman dare jama'a mata da maza kuma sun yi ta bayyana ra'ayoyin su
gaskiya taro mun ji dadi kuma jama'a ba ma magana a lissafa iya yawan jama'a sai dai a ce Allah ya kai kowa gida lafiya ga mutane nan ba a duka ka tsuna ta ce ka ba guri duk kuma za ku ba su ƙura'a ma sunan ta tana hannun shi insha Allah wasu mata cikin mota suna kokarin tafiya gida Hajiya sunan
ki ba Hajiya Sulaiman Urima
yanzu ko ba gida ne to ya kike
alhamdulillah
ga labarin ƙura'a
alhamdulillah Buhari lafiya Allah
A gaida Sani. To ita kuma hukumar zaben Najeriya ta ce a ci gaba da daukar matakan da take yi dan ganin ba a samu matsala ba a zaben na gobe tun ta fara tura kayan zabi na sharar fage daga Abuja ga wakilinmu Hawwa Umar da cikakken rahoton.
A yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zabe ta ƙasar mai zaman kanta INEC ta ci gaba da rarraba kayayyakin zabe a rumfunan da za a gudanar da zabe a duk faɗin ƙasar. Hukumar ta fara ne da rarraba kayan aiki na yau da kullum. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
To alhamdulillah kawo yanzu hukumar zabe ta fara tura kayan zabe zuwa matakai daban-daban ciki har da na jihohi. Musamman kayayyakin da ba su shafi zabe kai tsaye ba abin da ake kira non-sensitive materials wato kayayyaki na yau da kullum an kai su matakan da suka dace har na kananan hukumomi amma kamar irin manyan kaya irin abin da ya shafi ballot paper da kuma takardar rubuta sakamako waɗannan suna nan killace a wurin da ya dace a babban bankin tarayyar Najeriya ta yadda sai ana gab da zabe ne ake kai su matakan yin aiki da su domin su waɗannan kaya ne muhimmai da ba a yin wasan aje su a kusa da wurin da wani ma zai gansu ballantana akwai kwaya ko akai gari musu illa
Malam Bello ya ci gaba da bayani kan yadda za a gudanar da zaben da kuma yadda za a fayyace shi
in Allah ya kai ranar asabar da safe ranar 16 ga wata kenan na watan Fabrairu da muke ciki na 2019 al'ummar Najeriya muna sa ran su yi dafifi zuwa rumfunan zaben su tsakanin karfe 8 zuwa karfe 2 na wannan rana idan mutane suka rage akan layi da misalin karfe 2 za a ci gaba da yin aiki hidimar zabe har zuwa na karfe wanda yake kan layi na karshe amma da zaran karfe 2 ta yi in ba kowa a wuri ma'ana kowa ya jefa kenan sai a dakatar da zabe a bude akwati a zuzuge shi a kidaya don a fara fayyace abin da kowace jam'iyya ta samu a rumfar zaben da aka yi gudanar da zabe da zaran an kammala wannan aiki sauran abin da ya rage tare sakamako ne a matakai daban-daban wanda ya hada daga na unguwanni zuwa na kananan hukumomi zuwa na jihohi ya zuwa na tarayya dungurun gumi yadda za a fayyace sakamakon zaben shugaban kasa amma sauran zabubbuka da suka shafi yan majalisun tarayya ma'ana reps da wato wakilai kenan da na dattawa za a bayyana sakamakon su a matakan yankunan da da suke wakilta.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta takaita zirga-zirga a ranar da za a gudanar da zaben domin inganta tsaro a kasar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa'u, har yanzu muna Abuja inda Nasiru Adamu Elikaya shi kuma ya hada mana rahoto kan yadda jam'iyyu da 'yan takara ke faɗi tashi na ƙarshe gabanin zaben.
Kwana ɗaya gabanin babban zaben Najeriya a gobe Asabar, manyan jam'iyyu na ƙara nuna gunayensu ne suka dace a ba wa damar riƙe madafun mulkin Najeriya. Manyan ƙungiyoyin kamfen na aika sakonni ta wayoyin salula da dandalin yanar gizo da ke nuna wa imma APC na cewa PDP ta lalata Najeriya a tsawon shekaru 16, ko kuma kaga PDP na cewa ai APC ba ta cika alƙawarin kamfen ba sai yawan magana. Gidatu Ibrahim shi ne kakakin ƙungiyar kamfen ɗin Buhari, wato BCO, da ke cewa akasarin jama'a sun gamsu da salon mulkin shugaba Buhari.
Ba kowa zai iya canza zaben nan ba. Wanda zai ci zaben nan insha Allah shine shugaban kasa mai ci, President Muhammadu Buhari, shugaba Muhammadu Buhari. Domin an ka lura campaign din wai ba ma wa kowa kazafi, shugaba Buhari bai wa kowa kazafi, bai wa kowa sharri. Yana fadan abin da yi ne da abin da haje ne a kasa. Ya nuna mana cewa ba wani dan takara da zai iya doke shugaba Muhammadu Buhari. Dar dan Allah. Allah ya kai mu
to da yake kace da dar Allah. Su ma mutanen PDP wato mutanen Atiku Abubakar na cewa da dar Allah su ma su zasu lashe zaben.
Za su lashe zabe da sai da NNPC ne? Kuma da baya da suka sai da Nitel da Nepa da Airway suka bar mana rikici sai yanzu ne aka zo aka da wannan ne za su yi kafin a zo su zabe su da sai da gidajen gwamnati. Duk wancin gwamnati sai da gidajen gwamnati. Da ana sai rasu za su samu da wannan kamfen ne za su ci zabe.
Shi kuma shugaban kungiyar tallafawa kamfen din Buhari BSO Dr. Mahmud Abubakar ya ce sun shirya don zartewa kan mulki.
Kun ga inda muka baro, kun ga inda muka kawo yanzu na nasara da samun canje-canje masu inganci. To idan ana so ya dore shine a sake zaben shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara shekara 4 domin zai ninninka wayannan abubuwa. Yanzu ne za a ƙara samu saki domin mun zo mun tarar da matsaloli da dama wanda dole mun dauki lokaci muna warware wayannan matsaloli. Kamar misali da muka zo muka tarar da kuɗin albashin ma'aikata biliyoyi da ake bi, haka ya cire kuɗi makude masu numfashi ya ba
a nasa bangaren sakadaren PDP na kasa Sanata Umar Tsauri ya ce a yanzu babu bare gurbi ma a jam'iyyar tasu.
PDP ta yabanna amma mutane suka banna, mutanen kuma su ne su koma APC wanda duke PDP yanzu. In yana cikin PDP yanzu to shi dan PDP ne zahiri ba zalimi bane. Duk azalman sun koma idan ke zalunci. Mai da mai zalunci lokacin PDP. Agreed. Amma suwa suka zalunci wanda ya zalunci a lokacin PDP da akwai gwamnati. To baya iya zama sai ya zalunci saboda kasa baya iya zama sai inda gwamnati take. Yanzu ya far PDP da ba gwamnati ya koma APC. Yashe gwamnati kai yanzu in na ce maka ka hodi mani mutum 100 wanda ya koma APC daga PDP ko da kai ba kai da ka hodi mansu dukkan su azzalumai ne a cikin PDP yanzu kuma tsan zalunci.
Fitattu daga jam'iyyun adawa na mara wa manyan jam'iyyun biyu baya, musamman ma a zaben shugaban kasa da hakan ya takaita sharhi kan APC da PDP. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne kuma a gaida Nasiru daga Abuja. Kuma bari mu kada jihar Borno mu ji irin kalubalen da ake fama da shi a can. Mai nasaba da al'amarin na gobe, Haruna Dauda gare ka.
Ganin cewa wannan Asabar din ne za a soma da zafin shugaban kasa da kuma yan majalisun tarayya, hakan ya sa wasu shiga wata yarjejeniya na tabbatar da cewa an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani tashin hankali ba. Sai dai kuma Babaganin Musa, ɗan takarar gwamna a jihar Borno kuma na jam'iyyar PPA, wanda kuma ya kira kansa a matsayin shugaban 'yan takarar gwamnoni, da ya ce ba sa cikin irin wannan yarjejeniya. To ko menene dalilin sa na fadin hakan?
Ba mun mu sa hannu ba, za mu saka hannu ba akan abin da ba mu sani ba. Ba a kare mana dukiya, ba a kare mana property. Eh, ana goyen bayan APC a Borno.
Kun ce ba za ku shiga wannan.
Aku bisa court ba.
Bisa court. Amma jam'iyyu kamar jam'iyyar PDP, ATC da wasu jam'iyyu kana gansu anan.
Kai ka saurare ni, ka ga imam ko ka ga zulum. In ana magana ka saurare ni, shugaban ka saurare ni. Me yasa Buhari ya je ya sa hannu? Me yasa Atiku ya je ya sa hannu? PDP da APC wannan sun rena tafiyan ma gaba daya.
Na ga shugaban jam'iyyar PDP
ne. Kai ka saurare ni, ni ma shugaban party ne kuma gwamnatin kandidate ne. Saboda haka dan ka ganshi shine gwamna. ga zamanin PDP shine gwamna ne
abinda suke cewa
kai ka saurare ni ka saurare ni ka saurare ni ka ce excellency dole ka bani wannan darajar kai dan jarida ne mu da ku hannu da hannu muke aiki ka gane ba saboda haka ba wani meeting da ake yi a nan wajen wanda dan takarar gwamna Kasim Shettima ya taba zuwa dan ya daina yan sandan ya daina kananan jami'un nan shi imam din ma bai taba zuwa ba saboda haka wakile to sauki wakilan su yasa hannu a jami'u 32 ne suka ce da gwamna a 2019 zabe saboda haka mu yanzu mun ce zabin nan na gwamna ba za a yi ba ma za a saurare mu zamu iya kaiwa kotu mu yanzu wanda muka janye 20 ne gwamnoni 20 ne a cikin 32 20 mun janye ba za mu sa hannu a fisa court ba kuma zabe lafiya za a yi a Borno
za ku shiga zabe
zamu shiga mana tunda sunan mu ya fita INEC ba wanda ya isa ba mahalukin da ya isa ya cire sunan mu a yan takarar gwamna
sai da Alhaji Rufai Mangulo da kuma ke takarar gwamna kashin inuwan jam'iyyar Independent Democrats yace yana da ja kan kirarin da abokin takarar nasa yayi kuma har ma surar ta fanukan wannan yajejeniya
wannan ba gaskiya bane ni ne chairman governance forum mu 32 ne ba gaskiya bane wannan takarda ni ma zan iya rubuta ince mu 30 duka ba mu amince ba amma ƙarya ne wannan ba gaskiya bane saboda haka ina tare da jama'a na yawanci sun amince da wannan abun wannan ba gaskiya bane idan takarar gwamna ne ni ne shugaban wannan in ina so ko ni kare zan ce zan iya rubuta ince mu 30 ba mu amince ba amma gashi ƙarya ne a yau mutane suna cikin tarum suna sanya hannayen su saboda haka wannan ba gaskiya bane wannan yana ayyana kansa ne chairman amma waye yake da shi da zace shi ne chairman waye
Alhaji Muktar Azzalade shine shugaban gamayyar jam'iyyun nan da ke jihar Borno mu da kuma tambaye shi matsayin shugaban da wannan jejeniya da jam'iyyun ke rattafa hannu gudanar da zaben lafiya ga kuma abin da ke cewa
wannan abin dama ba dole bane ana so a samu hadin kai ne a jihar Borno ba niya wani bane yazo ya ce in baka sa hannu ba za a daure ka ko in ka sa hannu za a baka wani abu wannan abin jihar Borno ne amma kin ko so ba za ka rage ma wani abu ba kuma ba za ka kara ma wani abu ba illa kai zaman ka ne ka tabbatar cewa kai mai son zaman lafiya a Borno ne
sai dai commission ɗin sandan jihar Borno Mr. Damian Chiku yace sun kira taron waɗannan ƴaƴan jam'iyyun ne na tabbatar da cewa an gudanar da zaben ba tare da samun wani tashin hankali ba kuma ce yanzu haka jam'iyyu guda 44 ne suka rattafa hannu na amincewa da wannan yajejeniya cikin jam'iyyu 46 da suka fitar da ƴan takara a jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna daga Najeriya kuma bari mu tsallaka Ghana mu ji yadda su kuma ke ganin zaben na Najeriya da kuma irin sharwarin da suke da su ga makwabtansu 'yan Najeriya. Ridwan Abbas Garika.
Bai buya ba cewar babban zaben tarayyar Najeriya na da muhimmancin gasken gaske ba wai kawai ga al'ummar Najeriya kawai ba har da baki ɗayan kasashen Afirka musamman makauta akan haka na kewaya nan birnin Accra dan in ji abin da mutane ke cewa game da zaben
sunana Salisu Maude sarkin samarin Hausawan birnin Accra Ghana ga baki ɗaya ɗan uwa da matasa da kuke Najeriya muna muku fatan alheri kuma muna yi muku addu'a bisa wannan kuriya da za a jefa fatan ku yi shi lafiya ku kare shi lafiya shi siyasa dai ba addini bane kowa ya zabi abin da yake so
ni ne sarki Murana Bila Ango sarkin zangon Kwashima daga nan Accra kasan Ghana game da zaben garza ayi muna fata Allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya duk wanda ya tahi da safe yazo bilahi ya jefa Qur'an shi ya koma gida ya sarara in an gama jefa Qur'a kana da dama ka zo ka saurara ka ji ya Allah wanda ka jefa muwa shi nasara ko ko wannan haka nan muna fata a yi shi lafiya kare lafiya
sunana Maimuna Ibrahim ina fatan alheri ga kullun musulmi duka suke Kano da gaskatun wannan zabe da za a yi a yi shi cikin lafiya kare lafiya duk wanda Allah ya nufa da rabon shi a bashi cikin limana Ubangijin Allah kai ya sa su yi wani harkisi da zai dame su abinda daidai fi alkhairi Ubangijin Allah ya tabbatar duk wanda ke da rabo Allah ya bashi sa'a da rabo
jama'a assalamu alaikum sunana Rabilu Yawale Agwarmaji karamar hukumar Ningi Bauchi State Nigeria mazaunin Fadama Accra Ghana wannan zabe da za a yi ranar Asabar mai zuwa Ubangiji Allah isa a yi lafiya a gama lafiya duk kuma wanda ya ci wannan kujera to da fata a ɗauka a bahe cikin lumana don Allah al'umma mai hakuri da duk wanda ya ci a dauka a bashi haka Allah ya hukunta ubangiji kuma Allah isa ai lafiya a gama lafiya
shakka babu hankalin al'umma dai ka cukam ya karkata ga wannan zabe wadda zakaran gwajin dafi ne ga tsarin demokradiyyar Najeriya wacce ita ce uwa mai shayar da mama ga Afirka Allah dai ya sa ayi a gama lafiya Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Wace babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya, sun cika alƙawari. Sun cika alƙawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumdumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna
muryar Amurka daga Jos a Nigeria
muryar Amurka a Sokoto Nigeria
sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
zamu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar radio mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta
za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Nigeria sannan zamu so jin ra'ayoyinku a radio da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana
a ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba zamu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wayanar da ake toyawa
dan haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a kafin hannu
To yanzu kuma ga Muhammad Baballe ya dawo da labaran duniya amman fa wannan karin a takeice.
To Ibrahim ga labaran a takeice. Fadar White House ta faɗa ji Alhamis cewa Shugaba Donald Trump zai sa hannu akan kudirin dokar da za ta takaita gina shamaki akan iyakar ƙasar da Mexico. Amma kuma a lokacin zai bayyana dokar ta ɓaci don ci gaba da gina katanga da yake so don hana kurarowar bakin haure saka hannun da Trump zai yi akan shafi 1159 na dokar zai hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati a tsakiyar daren Juma'a sati uku bayan kafa tarihin kwanaki 35 na rufe rubu'in ma'aikatan gwamnatin Amurka da tilastawa ma'aikatan gwamnatin tarayya 1800 zama a gida. Akalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke India a lokacin da wata mota makare da bomabamai ta tarwatse a cikin jerin gwanan motoci. Harin shine mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir ya faru yayin da jerin gwanan motoci 70 suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir Srinagar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare akan Iran duk da bambancen su kan abin da Amurka take kiranta shugabar masu daukar nauyin yan ta'adda. Pompeo ya yi magana a jiya Alhamis a lokacin rufe taron diplomasiya a Warsa ya ce a lokacin tattaunawar babu wani mai kare Iran a cikin ɗakin nan. Ya nuna cewa Turai da Amurka har yanzu suna damuwa akan yadda Iran take gudanar da shirinta na makamai masu linzami. Ministan harkokin wajen Venezuela Jorge Ariza ya sanar jiya Alhamis cewa yana haɗa kan gamayyar jami'an diplomasiya waɗanda suka yi imani cewa Amurka da wasu ƙasashe na karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hana yin katsalandan a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan marigayi baba Daliti mai saje wanda tuni aka yi jana'izarsa ranar 9 ga watan nan na Fabrairu a malumfashi Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi baballe da karantu na labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Smith ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.